الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم صلاة البركة إنا وكينا وسيتي دكوبة كدايا لجن صوران الله سبحانه وتعالى دومن صوران الله shine hanya mafi girma domin dacewa duniya da kuma lahira dan wa musulmai ayyukan sabo wanda mutane suke aikatawa dare da rana da kuma zulubai suna da tasiri wajen rushe faruwar tsaitsaiki daga cikin mu da kuma rushewar rayuwar al'umma ma gabaki daya domin abin da ke sa rayuwar duniya da rayuwar lahira gabaki ɗaya su daidaita su yi kyau shine yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsayuwa wajen kiyaye umarnin Allah da na manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma takaituwa akan abin da shari'a ta musulunci ta takaitar da bayi akai duk wani karkata ko ƙetare iyaka ko kuma bin son rai ko bibiyar sha'awoyi irin na shedan da mutum zai yi wannan yana da tasiri sosai wajen abin da zai rusa rayuwar mutum ya rusa rayuwar iyalinsa ya rusa rayuwar danginsa kai ya rusa ma rayuwar al'ummar da yake rayuwa a cikinta baki daya ya kimata girma da ke kokarin cin gidajen musulmi a yau ma'ana farmaki mafi girma da ake kokarin cin gidajen musulmai yaki da shi a wannan zamani da muke ciki a yau wato shine wannan kafa ta internet da kuke gani yan uwa musulmai daga cikinta mafi hatsari kuma shine wani abu yana nan da ake kira kwanan nan TikTok yake ko menene tana yiwa wata kila da yawa daga cikin ku kun fi nima labari akan wannan abin amma ni wayansu ɗan uwa sun nuna min kaɗan daga cikin hatsari da ke cikin wannan abin kuma wannan abin shi ya ja hankalina akan in sauke nauyin da ke kaina na jan hankalinmu akan wannan hatsarin saboda ne saboda aƙibarsa ba ta da kyau akan rayuwarmu da rayuwar matanmu da na ƴaƴanmu da ma na al'ummar da muke rayuwa a cikinta baki ɗaya saboda wannan kafar duk wani abin da kuka sani na tsaraiki duk wani abin da kuka sani na lalata da bai dace a ganshi a ga musulmi ba ko musulma to in kun duba za ku ga wannan ita ce kasuwa mafi girma don tallata waɗannan abubuwa a wannan lokaci da muke ciki a yanzu karuwanci da lalata yanzu ba ya da buƙatar mace ta kama ɗaki ta ajiye kujera bakin ƙofar ɗaki babu bukatar wannan yanzu ga kasuwa nan ta duniya da aka bude wanda zaki shiga daga kuryar dakin ki ko in kiyake daga kuryar dakin ka kai kana ganin cewa kana da mata ko kana ganin cewa kana da ɗaya ashe ta zama maka malalaciya a kuryar gidanka amma baka sani ba kuma duka saboda dalilin waɗannan abubuwa dukkan wani abin da kuka sani na lalata da alfahsha wallahi cikin waɗannan abubuwan ake samun su sannan duk wata lalatar da kuka san al'ummar duniya na fama da shi a yau na sace-sace na fasikanci da zinace-zinace kai hatta yanda za a yi sata da yanda za a kashe mutum da yanda za a yi duk wani aiki da kuka sani na ta'addanci yau a cikin waɗannan kafafen na sadar da zumunta ake tallan su kuma nan duk me koyon su zai koye su to in har al'ummar musulmi a ko'ina wanda wannan hatsarin waɗanda suka kirkiro shi ma sun yarda da haka kuma abin ya zama musu ƙalubale yau mu al'ummar musulmi yanda muke sakin wayoyi a hannun ƴaƴanmu da matanmu su yi abin da suka ga dama wallahi waɗanda suka kirkiro waɗannan ababen ba sa yarda da wannan saboda ne saboda sun san sharrin da ke cikin shi sun san irin ajiyar bala'in da suka yi a cikin waɗannan abubuwa amma mu da muke ɗaukar su wayewa mun da muke daukan waɗannan abubuwan ci gaba mun da muke ganin cewar gata ce ka saki wannan abun a hannun matanka da ƴaƴanka zaka she muke ganin ma an ba mu mallaka musu shi ba kaman ma ba mu tsa ba a hakan al'ummar mu take ta rushewa amma ba mu sani ba a hakan al'ummar mu take ta lalacewa amma ba mu sani ba kunya na ɗaya daga cikin matsayin girman rafsa na imani da ke saita rayuwar musulmi ya san girman kansa ya san girman wanda ba shi ba ya tausaya wa kansa ya tausaya wa wani wanda ba shi ba amma a duk lokacin da kunya ta kaura daga zuciyar dan adam to komai yana iya aikatawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi yake cewa yana daga irin abin da mutane suka gada na maganganun annabawan farko yace idza lam tafdahi fasna ma shi'ta idan har baka da kunya in har baki da kunya in har baku da kunya to ku aikata abin da kuka ga dama ashe abin da ke hana mutum yayi abin da ya ga dama abin da ke hana mutum yayi abin da ransa yake so ko da ba daidai bane shine in yana da kunya ita kuma kunya rishe ke daga cikin rafsa na imani to mafi girman abinda waɗannan kafafan suke rusawa shine kunya yau an wayi gari inda ku dubi ɗabi'un mata a cikin gidajen aure ku dubi ɗabi'un ƴaƴanmu yau yanzu in kana da ɗan shekara ɗaya a duniya wallahi in ka mika masa waya ya san abin da zai da ita kai inda kai babansa baka san yanda za ka yi ka shiga ba wallahi ɗanka ya san yanda zai shiga wannan abin ku duba wannan bala'i yaro jariri goye a bayan mahaifiyarsa in ka ba ka waya za ka ya fara haka wai ya san abin da yake nema a ciki kuma kana leƙawa ka duba ina zai shiga galeri zai shiga saboda a ina a cikin galeri ake samun fotuna a cikin galeri ake samun bidiyo iri daban-daban ku duba kwakwalwarsa hatta san a ina zai samu sharri a cikin wayan ummansa ko a cikin wayar babansa da yawa daga cikin waɗanda suka tsunduma cikin wannan abin ƴaƴan musulmai mazansu da matansu matakansu da tsaffinsu babu ruwansu da natijar waɗannan abubuwan da kuma sharri da bala'insu a cikin addininsu ko rayuwarsu babu ruwansu da tasirin wannan abin a cikin mustaqbalkinsu ma'anar mustaqbalkinsu rayuwarsu ta gaba wai a nan gaba ka duba yanzu uwa za ta ɗauki wayanta ta tsawara kanta ta ɗauki kanta foto a tsirara ko kuma tana rawa rawan kuma irin na baza sai ta saki a wannan kafar kuma musulma ce fa amma santa ba kya tunani ba yanzu ba idan kina ganin a yanzu budurwa ce ke baki aure ba ko kina ganin cewa in ma kin yi auren amma ai karama ce ke ne kananan shekaru baki tuna umman ki ba ta yi zama kaman ki amma ya take yau baki tuna kakar ki ba ta yi zama kaman ki watakila a lokacin tana kaman ki ta bi ki kyau haka in ma kai namijin ne in a yanzu kana ganin ai ba ruwanka da kowa za ka yi abin da ka ga dama ba ka tunanin cewar shekaru masu zuwa nan gaba ka zama uba ko ka zama kaka ka yi tunani a wannan lokacin bayan har ka riga kai ka yi rakushe wannan abin da ka taɓa aikawa shekara 15 20 da suka wuce yau shi gashi nan yana yawo shi ɗanka ya gani shi ƴarka ta gani shi kanka ya gani babansa ne bayan shekara 20 ko 25 ko 35 yake wannan lalata kai tana yiwa a daidai wannan lokaci shi wannan ɗan naka ko ƴar naka ko jikan naka Allah ya shirya da shi ya zama mutumin kirki wanda ana alfahari da shi a cikin rayuwa sai a gani shi a ce ai baban shi ne sai a ce ai ummansa ne sai a ce ai kakansa ne wani alhaki kake tunanin ka ɗauka wa kanka game da wannan falon don haka waɗanda suke waɗannan lalatan da waɗannan abubuwan ba sa tunanin wannan abin da zai iya zuwa nan gaba. Kuma al'ummar mu dai kamata mu tashi da baki ɗayan mu mu yaki wannan mummunar ɗabi'a. Kai akwai kasashen da na ji labari ba kasashen musulmai bane amma sun rufe waɗannan kafafen a kasashen su. Wannan TikTok din wallahi na ji labarin ba na rike da kasashen amma na ji labarin akwai kasashen da suka haramta jima'a a kasashen su. Saboda ni saboda tasirin da suka ga yake yi wajen lalata tarbiyya da kuma ɗabi'un al'ummar su. Akwai abinda larabawa suke ce ma at-tafkiru fil awaqib, ma'ana duk abinda kullum kake ciki yanzu ka rika tunani akan consequences kinsa daga baya. Ba yau ba wani zai biyo baya. Akwai abinci da yawa da ake ci akan halshe daɗi ne da su amma mutum sai ya nisance su ya hana ma kansa cin su don me? Don abinda za su haifar masa bayan ya ci ko ya sha. Amma a lokacin cin daɗi suke da shi wajen ci, to haka ne duk abinda ya shigo mana cikin rayuwarmu ya shigo cikin al'ummarmu mas'uliya ne tun daga kan magabata maku hukunta har a zo akan masu ba da shawarwari daga cikin dattijawa kai har a zo ga uwaye da duk wani mai faɗa a cikin wannan al'ummar na daga cikin mas'uliya. Ba ku kula da dukiyar al'umma ita ta aike mas'uliya ba, a'a yana cikin mas'uliya ku kula da tarbiyya da addini da abinda zai gyara rayuwar al'ummar da kuke shugabanci da abinda zai lalata rayuwarsu. Amma in ba ruwanku da wannan to kun yi sakaci da wani kaso na amanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muku. Haka idan ku mahaifa ne kana da ƴaƴa kai da matarka mas'uliyarku ba shi ne gatan da za ku sa ƴaƴanku ciki ba. Ku ba su abinci mai kyau su ci, ku ba su wurin kwanciya mai kyau su kwanta, ku ba su sutura irin na gadara da alfahari su sa don su bambamta da ƴaƴan kowa a cikin rayuwa. Wannan ba ita kaɗai kadija ta, dole ku kula da addininsu, ku kula da tarbiyyarsu, ku kula da inda suke shiga da inda suke fita, ku kula da abin da zai gyara rayuwarsu bayan ba ku. Haka ku kiyaye musu abin da zai lalata rayuwarsu kai a gabanku da ma bayan ba ku. Wannan duka yana daga cikin nauyin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa namiji makiyayi ne a cikin iyalan gidansa, kuma shi abin tambaya ne gobe kiyama akan wannan nauyin da Allah ya daura masa. Haka mace makiyayiya ce a cikin gidan mijinta, kuma ita ma makiyayiya ce game da abin da Allah ya bata ciwo a gidan mijinta. Farkon hadisi shi Annabi ya fara da shugaba yace shugaba makiyayi ne akan al'ummar da Allah ya bashi jagoranci, kuma ran tashin alqiyama Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi akan wannan nauyin, ba akan dukiyar su kadai ba, ba akan a'a akan har addinin su da tarbiyyar su. Duk wanda ya lalace ya zama barawo shi Allah ya tambaye shi, duk wanda ya lalace ya zama mashayi shi Allah ya tambaye shi, duk wanda ya lalace ya zama dan ta'adda shi Allah ya tambaye shi yaya aka yi na baka kiwon wani ya lalace ya zama abin da ya zama, kuma shi an ba Allah amsa. Kar mu mance da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah madaukakin sarki yake cewa wai dan adam alam ya'lam bi anna Allah yara, duk abin da kake yi wai ka manta ne cewar Allah yana ganin ka? Haka kar mu manta a ƙarshen aya ta farkon suratul Nisa'i Allah madaukakin sarki yace ku sani Allah fa mai tsaro ne akan ku, duk abin da kuke yi to fa Allah yana ganin ku kuma Allah yana jin ku. Kar ka zuta cewa a ka kadai ta da wayar ka can ai ba ne ganin ka, don haka ka dauka abin da kake so ka yada abin da kake so ba ruwanka da tunanin tasirin wannan abin ko akan ka ko akan iyalanka ko akan iyalan wani ma wanda ba kai ba, kai ma akan al'umma gabaki daya. Mutum daya zai aika wata barna, barnan nan zai tasiri akan al'umma gabaki daya an duk lalata al'amarin su, kuma duk alhaki yana a kanka, shi da yake shine mafari. Don haka Allah yake shi ne tsaro ne mai gani ne kuma mai ji ne akan mu. Yau saboda waɗannan kafafen da muke magana a kai, aure nawa suka rabu, aure nawa suka rabu? Don duk mutumin kirki dai, mutumin kirki idan aka yi rashin sa'a in namiji ne shi ya samu macen da take da mummunar ɗabi'a a cikin waɗannan kafafen, wallahi duk ran da ya sani zai dauki mummunan mataki akan ta gurin da bai amince ba. Haka duk matar da ta san ciwon kanta, matar da take tsoron Allah, wanda ta yi aure ne don aure ya zama mata dalilin tsira a gobe kiyama, da tabbatar da cewa mijinta malalaci ne mai lalata a irin waɗannan kafafan, ba za ta yarda ba ita ba. Da haka kenan dalilin wannan abin aure nawa suka rabu, maza nawa ne suka rabu da matansu, kai mata nawa ta dalilin kafafan sada zumunta suke haɗuwa da waɗansu mahimmatan mazaje fasikai, wanda wannan yake zama dalilin lalacewar matar aure a ɗakin mijinta. Koke-koke ba ya da iyaka wallahi, wanda ke zuwa mana a matsayinmu na almajirai duk saboda irin wannan abin. Namiji ya kira ka yana kuka, malam ina da matsala. Me matsala na? Na gano cewar matata tana da alaka da wani namiji ta hanyar kafafen sada da zumunta, kuma a ɗakin aure wannan zai faru. Ko ita matar ta gano cewar mijinta ya fada cikin irin wannan tarko, aure nawa suka lalace da sababin irin waɗannan abubuwa? Kan in ma auren ba su dace ba saboda Allah bai bayyana abin da ake ciki ba, ƴaƴa nawa tarbiyyarsu ta lalace suka gurɓace ta dalilin waɗannan abubuwa? A ƙarshe kiran da nake mana shi ne, mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kamin mu mutu na farko kenan. Kai in ma ba mutuwa ba, wallahi mu tuba mu nisanci waɗansu abubuwa tun kamin mu kunyata, domin akibar waɗannan abubuwan banda saɓo da zunubin da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa. Ka duba yau in kai mai daraja ne, in yau kai mai mutunci ne, yau in kai uba ne kamar yadda na faɗa, ko kuma kai ke uwa ce, kai nawa aka yi mutum mai daraja mai suna mai faɗa a ji, amma saboda ƴar ƙanƙanuwar tallan lafiya a kan waɗannan abubuwan shi ya zama nasiyan mansiya. Yana bayyana wani na kuma ana ganin sa mai daraja ne, ana ganin sa mai mutunci ne, da ganin shi kenan mutuncin sa ya zube, sunan sa ya dushe kuma. Kai shi kansa ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, shi kansa ba zai so zama cikin mutane ba, ba zai so cuɗanya da mutane ba, saboda ne abinda ya san mutane sun sani game da shi. Rayuwa shi ce masa kunci wainan tun a duniya kenan. To ina ga tonon asiri na gaban Allah subhanahu wa ta'ala? Sannan mu kula da tarbiyyar gidajenmu, mu kula da tarbiyyar matanmu da ƴaƴanmu. Sannan mas'uliyya ce, nauyi ne a kan hukuma, kamar yadda na ce tarbiyya ba nauyi ne na uwaye kawai ba, a'a tarbiyya iri biyu ne. Akwai irin wadda ake lallashi, wannan kike ce tarbiyya ta uwaye da za ta ja da'a a jiki, su lallashe shi, su nuna mashi wannan abin alkhairi ne, wannan abin sharri ne. Akwai tarbiyya kuma irin ta doka, tarbiyya ta doka, abin nan ba ya da kyau kuma ba mu yarda da shi cikin al'ummar mu ba, kuma doka ne. Kana da zaɓi ba ka da zaɓi, kana so ko ba ka so dole ka bar shi, saboda barin shi doka ne. Idan kuma nayi ne, a'a yin sa ba zaɓin kanka ba ne, don shi an yi shi al'ummar mu za ta gyaru. Don haka kana so ka yi shi, ba ka so ka yi shi, yinsa ya zama dole saboda yinsa doka ne. Idan ba irin wannan a cikin matakai na tarbiyyar al'ummar ku, to ba yanda za a yi al'ummar ku ta gyaru. Kuma ku tsaya ku dubi irin intibab tunda al'ummar mu take ta fadawa a ciki. ƴaƴa suna ta lalacewa, mata suna ta lalacewa, kuma saboda ne duk a dalilin waɗannan kafafen. Da haka in ba a saita al'amuran ba, ƴan uwaye ba su kama ligizamin ƴaƴansu da na matansu ba, sannan mu masu hankalinmu in ma ba mu da wanda zai iya kama mu ya jawo mu, in ba mu ji tsoron Allah ba subhanahu wa ta'ala, duk abin da muka ga dama yi za mu yi, to addininmu zai lalace, kuma mutuncinmu zai zube, al'ummarmu kuma za ta rushe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara dabi'unmu da halayenmu dukkan wata dabi'a kyaukyawa muna roƙon Allah ya shiryar da mu da iyalanmu da matanmu da ƴaƴanmu gabaki da akanta duk wata mummunar tarbiya wanda take iya lalata mu ta lalata tarbiyar zuriyarmu da iyalanmu da ma na al'ummarmu gabaki daya Allah ya ba mu ikon nisantar su bazan rufe wannan kutubar ba ban tuna wani dan uwa Allah ya masa albarka kuma wannan ita ce dama ta mai mata addu'a wani dan uwa da yazo ya sabunta tantin wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi dan uwa ne yazo ya kawo ma'aikatansa da komai da komai ya shawarce mu yace ina so in saki tantin wannan masallaci kuma kun gani gashi kadan yayi saura in ba don sallar juma'an nan ba yanzu haka ana watsewa za ta ci gaba da aikin don su kammala abin da ya saura haka wannan dan uwa muna roƙon Allah Allah ya san shi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya mazuriyarsa albarka Allah ya sa albarka kuma a cikin dukiyarsa da take jingi kuma yanda ya haskaka wannan ɗakin na Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haskaka kabarinsa bayan mutuwarsa da duk waɗanda suke sadaukar da kansu da dukiyarsa da komai nasu domin hidima wa ɗakunan Allah da waɗanda suke tsaye-tsayin daka da ƙarfinsu kullum don kula da tsaftar wannan masallacin da kula da tsarin wannan masallacin da tsaro ma a cikin fili na dukiyoyin mutanen da suka zo wajen sallah Allah ya sa da mu da su duka mu yi tarayya a cikin wannan ladan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله